yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe zai dinga zuwa muku ne daga Najeriya, inda wakiliyarmu Rukayya Basha za ta dinga gabatarwa a yau 22 ga watan Janairu na shekarar 2024. Shirin namu zai duba zamantakewa ne yayin da ake fama da matsalolin tattalin arziki na rayuwa. Sai ku gyara zama, ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, barkanku da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a sabuwar shekarar 2024. Fatanmu shine Allah ya hada mu da alkhairan da ke cikin wannan sabuwar shekara, ya kare mu da sharrin da ke cikin ta. A cikin shirin yau da gobe da zai zo muku a wannan shekarar, shirin ya zo da sabbin shirye-shirye da zai dadada muku, ya ilmantar da ku da kuma nishadantar da ku, inda shirin zai leka ya ga wainar da ake toyawa a rayuwar matasa, maza da mata, hirarraki da waɗanda suka taka rawar a zo a gani wajen cigaban al'umma. Kana mu tabo masu kayan kwalama da mawakanmu na cikin gida har ma da na waje da dai sauransu. Sunana Rukayya Basha da zan gabatar da shirin yau da gobe na wannan rana. A cikin shirin mu na yau, mun gayyato mata domin su bayyana mana irin matsalolin da ke haddasa zamar ƴar murna tsakanin ma'aurata, wanda a wani lokaci ke kaiwa ga rasa rayuwa tsakanin ma'auratan. Kazalika, a cikin shirin za ku ji yadda mata ke fama da mazajensu a wannan lokaci da rayuwa ta yi tsada. Kana su ma matasa mata, ya suke gudanar da rayuwarsu, kanin cewa tsadar rayuwa ta shafi kowa. Idan da lokaci kuma, su ma mazan, za mu ji ta bakinsu domin su bayyana mana ta yadda rayuwarsu ke kasancewa da abokan zamansu mata. To, manyan bakinmu, za mu so ku gabatar da kanku.
Sunana Ummu Kursun Muhammad Nura.
Sunana Aisha Abubakar ƴan mutanen Kora.
Sunana Fasima Idris.
Sunana Malama Aisha Gambo. To, Malama Aisha, mata ana fuskantar mata suna fuskantar matsaloli sosai a rayuwar aure, musamman ma a wannan yanayi da ake fama da babu. Shin me zaki faɗa kan matsalolin da mata suke fuskanta a wannan yanayi?
To, mata sun dade suna fuskantar wahala dama tun akwai mata suka fara fuskantar matsalolin zaman gidan aure. To, bare kuma yanzu da abin ya zaga kuma ya zo ya chaɓe. A gaskiyar magana, mata suna cikin wani hali. Suna cikin wani hali fiye da yadda baka tsammani, wanda in kai ba kai mace bane ba za ka taɓa fahimtar halin da mata suke ciki ba. A gaskiyar magana, tunda daman tun an daɗe, za ki ga namiji baka da ƙarfi. An san aure Allah ne ya ce a yi shi, amma an ce ka duba ka gani za ka iya kyautatawa, ci da sha da tufatarwa da sauransu, da kuma kwanci mai kyau. To, kin ga ya zo wani yanayi da maza suka ɗauki aure kaman abun wasa, suka ɗauke shi kaman abun gasa. Sai ki ga wani ya tambaye ya ce, ina ganin kaman abokina ya ƙara, ni ma bari in ƙara. Ko kuma a'a, wa ya ga wasu suna ƙarawa, ni ma bari in ƙara. Ko kuma a'a, ni kawai ya ji ra'ayi ya ce yana so ya yi. Ki ga namiji da gida uku, nan a haya. Nan baka biya haya ba, nan ma ko ka biya, nan kuma ba a biya ba. Nan ƴaƴa. Sai ki ga ka rasa yadda za ka yi kuɗin makarantar yara, sun zo sun hau kanka da sauransu. Sai ki ga mata an shiga cikin wahala, an shiga cikin damuwa, wanda sai ki ga cewa tarbiyyar ƴaƴa na nema ya lalace. Ba a je makaranta ba, baka da kuɗin da za ka yaran ka su je makaranta. To, tun fil azurma dama can shine dalilin da yasa kika ga mata an koya musu su shiga kasuwa. bazan in aka je shekarun baya ni yanzu nake kusan shekara 50 da wani abu a zamanin ma iyaye mu la basu san kasuwa ba akwai lokacin da mahaifiyar mu tace ita yanzu aka je aka kai ta kasuwa za ta bace saboda bata san kasuwa ba amma a yanzu gogayya sa ake tun a da fa nake ga miki wannan magana a shekarun dan baya ma baya da suka wuce gogayya sa ake yi da mata da maza gurin neman na kai saboda an tafi an fa baki da ke da iyali to balantana kuma yanzu wannan yanayi da aka shigo kin ga in ka a wancan yanayi ma ya aka cika to bari wannan yanayi da aka shigo kin ga ba abin da za a ce mishi sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
to yanzu ana fuskantar yunwa da matsatsi da mata suke fuskanta sakamakon irin hali da ake ciki na matsin tattalin arziki mata da dama zaki ga mazan ba sa yi musu abubuwa wasu matan kuma mazan suna daukan nauyin gidin domin gida to amma kuma rashin godiya irin na wasu matan sai ki ga kamar ba a musu komai to irin waɗannan matan a matsayin ki na malama shin wani irin kira zaki ga mata da suke fama da yunwa da kuma
inda suke da kiyales
yawa gashi nan dai
to gaskiyar magana kin ga shine na fara miki magana akan akan mata da suke cikin matsala wanda tun a baya zaman shekarun baya dama wasu mazan suka saka su daman da shi wasu mazan suka jefa su to balantana an dawo da mishi da marashi yanzu a wannan karan ma yanzu duk babu kin ga wahala ba ai maganar ta mata suna nan suna bakin kokari mata suna nan suna sana'a kaman za su fara mata ciwo ya kakkama su wasu ba su da lafiya wata da an auna take ji an ce jinin ta ya hawo mafi yawan mata wallahi ba su da lafiya to kuma sannan mu dawo kan mata masu renuwa mata da ake musu sun ana musu tun a zamanin baya dama akwai irin su ko lokacin wadata dama can akwai macen da zaki ga namiji yana yi kaman baya yi wata ma ga abincin ya kawo amma mai yawo ce balle gazan mace ce ita bata zauna ta adana mishi abincin shi ya samu ya ci ƴaƴan shi samu su ci ba ana kawo ce fa nema bata nan sannan wata kuma ita bata nemi guri ta zauna ga wanda mijinta ya kawo mata tana hangen na tsakar gida a ni kifi ya kawo min a ita wancin an kawo mata mai nama ke baki kinkinta mai kifin nan ba ba za ki kalli kuma wata wata kila ma an kawo ba kifin ba tana nan tana hangen mai nama to ba dubu muna da su da to balantana a wannan tsari da ake ciki na wahala ke mijinki zai yi wahala ya je ya kawo miki amma kina yi kaman ba ki yi kina yi kaman bi miki kai misali to kin ga cewa irin wa'innan matan basu ma kyauta ma kansu ba kuma suna nan suna cikin irin wannan halaye in basu bari ba to suna da abubuwa guda biyu kin ga gaz haki ne namiji da zai kama su nan kuma shi Allah ba zai bar su ba saboda an ce ka daina ma kallon na sama da kai ka dinga kallon na ƙasa da kai an baki baki kin tsaba ya kawo ku yana yi kaman bi idan ki yana hangen wani wanda hangen banza ne saboda shi Allah ne tashi zai kama ka da laifi sai ka shiga sannan sai maka kamun kazo gafiyan kuku tunda kina ne kina hangen wani ki sakina ki mijin ki fita in ya gaji ki tafi kuma ki je ki fada ma wani kyalikyali saboda zaki ga wani namiji tas da ya ci guga ya ci ayon amma fa ba kuku ba mai tsafta ne kawai to ki je ki fada mishi kuma ki dawo kina wahala ba take kina ki mijin nan kin rena shi ba dan gayi bane amma zaki ci kushi kina hange kina hange kina kyalikyali to kamun Allah idan ya tashi zai kama ki sai ki rasa ma inda zaki da kanki sai kin zo kin yi mugun da ana sani su kuma wa'inda suke da shi suke boyewa suke wahalar da mata su ma su ji tsoron Allah saboda akwai namijin da zaki ga ko a wannan halin da ake ciki ai ba duka kowa ya shiga cikin masifa akwai wanda zaki ga shi kuma yana da shi amma kuma shi ba kyautatawa akwai kuma wanda zaki ga shi yana da shi kuma ba kyautatawa makoci kana da makocin ko wataƙila ba su ci ba amma ko kun ci su uku a rana makocin ka bai ci ba za ka lura ba ko pensir ne za ka sai ma ɗanka ya kamata ka lura da makotan da suke kusa da kai akwai dan makocin da wataƙila ma ba su da pensir ɗin nan sai ka sai biyu sai ka aika ka dauki ba danga ka ce je ka kai in ma kana tunanin kat ɗin nan ya rena wannan yaro ya ce a'a ni ne nake babana ne yake sai muku pensir sai ka bude baki kai kai sallama da mijin ku gaisa da shi kace to na sai na yara na kai ma ga wannan ka ba yaran ka
to Hajiya Ummu Kulsum akwai matsaloli da mata yanzu da dama suke fuskanta na yanayin matsi na hali da ake ciki ma'ana yunwa da kuma yanayin hali na babu shin ko me zaki ya fadi game da naki da kike fuskanta a gida halin yanzu
eh to gaskiya mata ana fuskantar matsi sosai ba ma mata kawai ba hatta su maza saboda wasu matan idan aka fita aka nemo aka kawo musu wasu zaki ga sirena su ce bai ishe su ba kaza kaza wannan kenan sanan maganar su kuma bangaren maza akwai maza wa'inda gaskiya ba ma sa kyauta kwata kwata za su ci gan mace tana da yaya 5-7 amma namiji ba abin da ya dame shi da matsalan matan shi da ƴaƴan shi shi dai ko in ya fita zai je rumfar mai shayi ya cika cikin shi amma matan shi babu abin da ya dame su da maganar me suka ci har me suka sha ƴaƴan shi ina suka kwana duka babu ruwan shi da wannan abin kinga wannan shi kan shi matsi ne wanda mata muke fuskantar shi a gidajenmu
to wasu matan kuma akan ga kamar laifin su ne yasa mazan suke yin haka ko me zaki iya cewa ga haka
to wasu matan tabbas akwai wanda za a ce laifin su ne amma kuma duk da haka bai kamata a ce su mazan su yi ba abin da yasa nace haka idan mace misali yau namiji ya fita ya nemo ya kawo mata ta karba ta rena ko kuma ya kawo ya ce mata ga abin da ya samu a je shi a can gefe ta duba ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza kin ga ba sai ji dadin gobe in ya fita in ya samu dan kadan din nan ya siyo ya kawo mata ko kuma ya zo ya dauki kudin ya ce mata gashi dan Allah dan yi dabaru na mata a sayin da za a yi a samu a ci abinci ba so wannan mijin idan ya fita abin da ya samu sai ya zauna ya cika cikin nashi ya ce ko na kawo mata ba ta gode mawa Allah ibada ba ta gode mawa abin da na kawo mata so da in kawo mata mata ta mun wannan surutun gane in shiga mata gidan a haka ba komai tunda ko na kai surutun za ta mun ko ma ban kai ba surutun za ta yi mun
haka ne
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu tare da wakiliyar mu Ruqayya Basha.
To wasu matan kuma suna iya kokarin su domin su ga cewa sun tallafa ya sun samu abin da suke bukata a gidan auren su to amma kuma wasu ba su cika yin sa'am mazajen ba kamar yadda kika faɗa a farko saboda wata macen zaki ga tana son ta yi din wani mijin zaki ga baya bari ta yi sana'a baya bari ta yi aiki shi kuma ba zai bada ba shi kuma waɗannan me zaki faɗi
gaskiya irin wa'annan mazan zan ma iya kiran su azzalimai saboda abin da yasa nace miki haka namiji bai baka ba kuma sannan kai ya hana ka ka nema to me kake me yake so kai sata ko ku yawan bin maza kin ga irin wannan gaskiya bai kamata ba sannan maza su ji tsoron Allah kada su rika biye mawa mata abubuwan da suka yi musu su ce za su dinka ramawa ta wannan bangaren kawo abinci sannan maganar neman na kai mata gaskiya maza su yi hakuri saban mace ta nemi nata saboda neman nan nata ka kawo na kawo zamu haɗu zamu rufa muwa kan mu asiri zamu ci zamu sha zamu biya haya zamu biya kuɗin makarantar yara babu wanda ya sani in ka ce mace ba za ta yi aiki ba to ka bata ta yi kasuwancin ta a cikin gida balanta lama aikin ma to me yasa ba zai bata ta je ta yi aikin ta ba kawai mu mata mu ji tsoron Allah mu sani cewa duk abin da muka yi Allah subhanahu wataala yana sama yana kallon mu ka kare mutuncin ka ka kare mutuncin auren ka da na ƴaƴan ka da na mijin ka da na iyayen ka kai aikin ka abin da ya kai ka kai kayan ka ka kamo hanya kai dawowan ka gida
ne to da kika yi wannan maganar ma kuma sai kika ja hankali na wajen ganin cewa ai abin da yasa wasu mazan ba sa son mata su yi aiki saboda wani lokaci mu mata ko in ce wani lokaci mata ba su da kamun kai a wajen aiki to ire-iren hakan da wasu mazan suke gani shi isa ba sa son matan su yi aiki ko kuma su rika fita suna neman na kansu dan wasu zaki gan aka ce to sai sana'a ita ce yau Kano ita ce gobe Lagos ita ce Jibi daga nan kuma sai Dubai sai ta ga mazan ba sa ba su wannan damar ga masu kananan karfi kuma ita ce wannan kasuwan kauyen sannan kuma ba kamun kai to a hakan sai ta ga wannan miji ce to shi da za ta wannan yawuce-yawucin gara ta zauna a to me zaki iya fadi game da irin hakan saboda a bawo mata nasu daman hakkin su ma mazan kuma ba tare da an shiga nasu hakkin ba
maganan kasuwanci ai yanzu mun samu ci gaba misali ina dauko kaya daga Kano ina kwance a cikin daki na zan siya kaya kuma za a samu a mota zan je zan dauko kaya na farko kenan masu kananun sana'o'i su ne wanda suke shiga kasuwannin kauye ko wannan kinga dole sai sun fita sun tafi to kamar magana ne da farko mu mata mu ji tsoron Allah sannan su maza su dinga yadda da mu idan akwai yadda tsakaninka da mijinka akwai yadda tsakaninka da matanka ka yadda da ita to wallahi irin wannan abubuwa ma za ka dinga kawo shi a cikin zuciyanka ba kwata-kwata suwa mu mata mu ji tsoron Allah na farko kenan mu sani cewa duk abin da muka yi Allah subhanahu wataala yana sama yana kallon mu
to malama Aisha akwai matsaloli da mata suke fuskanta na matsin rayuwa ba abinci ba abubuwan more rayuwa mata ana fama yanda ma za ka yi ka samu abin da za ka dafa ka ba yara damuwa ne kudin makarantar yara da sauran abubuwa da za ka yi don kashe wutan gaban ka shin ko me za ki faɗa mana game da matsalolin da kike fuskanta a wannan hali da muke ciki
to gaskiya abubuwan da suke faruwa sai dai mu ce alhamdulillah amma ana matsin rayuwa Allah Ubangiji ya kawo mana mafita ya kawo mana mafita abubuwan kuma da ake samu matsalolin rayuwa ba wani abu bane kawai rashin dogaro da Allah ne da abubuwan rayuwa suka yi mana yawa amma inda za a koma ga Allah a ji tsoron Allah dan abubuwa dai kam gaskiya sai dai a ji tsoron Allah Allah ya da za a samu mafita
wasu mata sukan yi amfani da ƴaƴa sukan sa musu talla domin su samu abin da suke so ko me zaki faɗi akan haka
to gaskiya wannan ba mafita bace mafita kawai ka sa ka nemi in kana da kai yanda za a yi a gidan ko kai uwa ka fita nema ka ba danka ya tafi makaranta shine amma in ka ce danka zaka dora mai sallato baka nemi maslaha ba domin ka bude ma danka koda daga baya ka ce ya daina aikin tallan nan fa ya riga ya bi jikin shi ba zai iya ba ya samu abin yi in kin ajiye mai talla ya riga ya saba yawo tunda talla ba wai talla neman kuɗi bane ni a yanda na dauke ta kawai a yawo na dauke ta bai dace ma a dinga dora ma ƴaƴa mata talla ba gaskiya wannan shine
to wasu irin dabaru kike yi domin kiga kin taimaka ma kanki da ƴaƴanki har ma da mai gida a gida
to da dabaru da nake yi dai gaskiya suna da yawa tunda ni yanzu ina zuwa Islamiya in na tashi da safe in na dafa awarata ƴan rabin loka zan tafi da ita makaranta in aka tashi karfe 11 muke tafiya karfe 2 in dawo taliya in marza taliya in danyi ballakabo a nan gida in zan fita kuma ina da ƴaya da take zaune tana zama da ni yayata ce to ita ina ban mata ita ma kuma muna yin sana'an nika duka dai duk wanda Allah ya kawo duka ana yi
akwai maza da dama da suke yin balaguro ma'ana suke tafiya wani gari domin neman na kansu saboda su taimaka ma wato iyalansu to amma kuma irin waɗannan mazan sai kiga sun yi wata uku wata huɗu kai har wata shida ma ko shekara ɗaya ba tare da sun waiwayo matansu a gida ba shin ko me zaki iya faɗa game da irin waɗannan mazan
to gaskiya in dai wannan abu ne gaskiyar magana ba shine mafita ba mafita kawai shine kai ka tsaya a garin ka inda kake duk inda kake Allah fa in ka roki Allah zai baka amma ka ce za ka yi balaguro ka fita wata ƙasa neman arziki, to duk inda Allah da ya ce arzikin ka nan inda ka je za ka same shi. Amma idan ka je ka kwada 1-2-3 yana da kyau ka juyo ka ga iyalanka ya suke, ya gidanka yake, tarbiyyar da ka bawa matarka ya yanayin gidanta yake, saboda yanzu gaskiya tarbiyya da rayuwa ta canza, komai ya canza shine kawai.
To wani shawara zaki bawa iyaye mata a gidan?
To shawarar da zan bawa iyaye mata gaskiya shine mu ƙara jin tsoron Allah, mu rike mazajenmu, abubuwan da kai a baya da wanda za kai gaba kai ta roƙon Allah ya gafarta maka, miji kuma ka rike shi hannu bibbiyu, saboda yanzu komai fa da ka gani in an ce babu, to babu ne, saboda rayuwa gaba ɗaya ta canza. Shine kawai shawarar da zan ba mata, su yi hakuri, su tashi, su nemi nasu kawai na kansu.
Sunana Fatima Idris.
Kina da aure ne?
A'a, ban da aure.
To Fatima, akwai mata da dama da suke fuskantar matsalolin rayuwa, musamman ma ke yanzu da kika ce baki da aure. Shin koyaya kike taimaka ma kanki wajen kashe wutan gabanki wajen yin abubuwa na yau da gobe, ma'ana dan kayan sawa, dan abin da zaki ci da dai kina gaban iyaye, amma kuma akwai hidindimu da ba a rasa mu mata da shi?
Gaskiya ne akwai hidindimu da matsala, akwai matsalan da muke fuskanta da yawa saboda matsalan rashin kuɗi. Yanzu iyayenmu suna taimaka mana, yanzu kamar school fees kuna makaranta za a zo a ce handa, wasu wani tsara na ma baku zo da kosisi ba, kawai za a zo a ce kuɗi. To ba yanda za kai, dole sai ka dinga samun, kana samun. Gashi yanzu muna yin sana'ar still baya tafiya, kawai dai muna dai jajircewa ne, amma kuma muna yi dai a hakan, kuma muna fatan Allah ya taimake mu, Allah ya yaye mana wannan rayuwa. Amma gaskiya muna fuskantar matsaloli da yawa, muna fuskanta, saboda wani sa'in kana son abu zaka siya, amma haka nan zaka iya, zaka yi hakuri da shi, saboda iyayenka suna taimaka maka ta wani fannin, kai kuma ta wani fannin bai zama lallai ka samu a wani guri ba.
To irin waɗannan abubuwan da mata suke fuskanta yakan sa wasu mazan suke yaudaran mata, su kuma wani irin kira zaki yi ma mazan da suke amfani da rashi na babu da mata suke fuskanta, musamman ma matan da ba su da aure, me zaki faɗi akan waɗannan mazan?
Gaskiya abin da zan yi faɗi da su, su ji tsoron Allah, abin da suke yi ba su kyautawa. Idan mutum na buƙatar taimako, dama an ce makwabcinka zaka iya taimaka ma makwabcinka, to shine su taimaka musu, sun kawo musu kukan akan cewa ba su da shine. Bai kamata su dinga amfani da san zuciyarsu da abin da suke so ba, suna amfani da shi, suna yin abin da suka ga dama. Ni da ina jin hankali da su dan girman Allah, dan Annabi, su daina su canza rayuwa. In suna da shi, kana da shi, zaka iya taimakawa, kawai ka taimaka ma mutum.
Madalla, masu sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin, amma kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan waƙar.
Da suka bayyana wa shirin yau da gobe irin wahalhalun da maza ke fama da shi tsakaninsu da abokan zamansu a wannan lokaci na tsadar rayuwa, da kuma abubuwan da ke kawo rashin jituwa a rayuwar aure tsakanin ma'aurata.
Sunana Awal 10 daga Gombe, mazaunin Abuja. So abinda yake raba aure yanzu mafi yawa dai talauci tukunna, yana ɗaya daga ciki. Wani tunda bai da kuɗi, yana zargin matarsa tana fita ta nemo kuɗi a wani waje. To kin ga zargin ya shiga, kuma dole akwai sika. Talauci kuma in yi yawa shi ma dole shi ne muke ciki yanzu hakan nan. Talauci ya yi yawa a ƙasa. Duk abin da ka sani da in naira 10 ne yanzu dai 200. ko 300 to mai gidan ka saba bada naira 200 kudin cefe ne yanzu mata suka ce maka yafi haka abu kaza ya sai ha fada kin ga talauci da yake kawo namu nan din mutum yana da share bridge kashin bayarwa ba tunda zaka iya fita wajen ma yarinyan ka ce maka da Allah ka tura min kati ka tura kila ko ka bata kudi ta sai abinci amma gida baka bar su ko to shine problem da yake faruwa kenan
to amma akan samu matsalar wato kisa ga irin wannan zamantakewa inda wasu matan sai kaga sun kashe mazajen ko kuma wasu mazajen ma akai ga wato ya kashe matar shi ko shin matsayin ka na magidanci me ke kawo irin wannan kuma
yawa na farko akwai laifin iyaye mace bata son miji kace dole sai ta aure shi irin wai hada gida ko ko namiji baka son mace dole ko shi baraka ganta da mutunci ba tsakani da Allah tunda bara ganta da mutunci ba kuma dole ba soyayya tsakani su dole wani ce zai kokari shi in yaga ya kau da wannan wani aure zai yi haka mace haka namiji to shine dai kawai dai mu ta addu'a Allah ya kara rufa asiri
sallallahu Muhammad Usman to akan mata suna da laifi mata ba su da hakuri yanzu kuma ana cikin wani hali wanda babu abinci mutane suna shan wahala wasu ba su da aikin yi to mace kuma ga mata bayani ka misali baka da aikin yi ka ce ta yi hakuri ta ce ta babu ita ba ta iya hakura ba ko ba ka bane
to amma baka ganin wani lokaci maza ma wani lokaci suna da nasu laifin dan zaka ga akwai namijin da yana da shin amma kuma baya ciyar da gida a ce gida bai kushi ba kuma sai ya tafi can waje yana yin abin da bai kamata ba
eh lalle ya kallaya abu yana faruwa haka ga kowani ma zaka ga yana da matansa a gida kuma yana da duru a waje kuma ita da durun tafi matansa ma wanda yake taimaka mata wannan abu yana faruwa gaskiya yana faruwa haka
sunana honorable bayye jama'ar daga jihar Bauchi kuma tsohon mataimakin shugaban karamar hukumar jama'ar kuma tsohon kansalan lafiya na jama'ar local government gaskiya abin da yake kawo irin wa'annan halaye shine akan samu matsaloli ne tsakanin mazan da matan mata ku ba ku da hakuri musamman idan aka zo musamman wani zai ƙara aure akan samu munanan matsaloli irin wannan most especially idan har ya kasance cewa matar ta dau tsawon lokaci da mijin ba tare da ya taba ƙara mata kishiya ba then akan samu wannan sannan su kuma maza in idon su ya rufe akan haka su kuma gaba ɗaya wa'ansu iri suke zama therefore su ya kamata a ce mata suke gane cewa abinda Allah ya halatta wa mutum su ba za su iya hanawa ba sannan ya zama wajibi su kuma maza su yi ta hakuri kuma suke daukan abinda ya kamata na haƙƙin iyalai suna bayarwa ma iyalansu kada ka bar iyalanka a gida ka je kana kokarin gwaninta mata duk ɗaya ne idan ka zo ka taimaki matarka a gida kai gina ta akan harkar kasuwa ka kawo mata abinci ka kawo mata sutura duk abin da kake ganin ta waje tana yi ta kamata tana da shi therefore wannan yana daga ciki sannan kuma butun kisa wato akan samu matsaloli kwanan nan na danyi wani dan program na tarawa an su mata sanar musu bayani akan yanda waɗansu mata sun fada harkar shaye-shaye sai ki iya samun fresh din mace tana da kwayoyi da abubuwan shaye-shaye hankalinta din ya gushe za ta iya aikata komai dan sabani kaɗan ne zai hada su da mijin za ta iya kashe shi ma saboda an samu wannan episode din gashin du a radio a television du ana ta gani da sauransu da yafo ina ƙara jan hankalin mata da maza don girman Allah ake kaiwa zuciya nesa kowa ya san haƙƙin kowa ake haƙuri da juna domin me domin ko ki kashe shi ko karke kashe shi ko ka kyautata mata ko wata rana ba kwa tare duk kuma tukunta ba wajen Ubangiji
to masu iya magana dai sun ce komai dai yayi farko to yana da ƙarshe fatan mu kun ji dadin wannan shiri ta zo muku ku ci gaba da kasancewa da muryar Amurka a koda yaushe Rukayya Bashi ke ce muku wa assalam Shout it.